sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da wannan hantsi. Murtala Faruk sanye ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wannan shirin namu na hantsin yau Alhamis 7 ga watan Disamban shekara ta 2023. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku rahoto kan barazanar da kungiyar masu fitan kayayyaki ta Najeriya ta yi ga dakatar da zirga-zirgar motocin kayayyaki da rufe kasuwannin Arewa. Muddin gwamnatin Najeriya bata gaggauta buɗe tashar fitar kayayyaki ta lolo ba da ke kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin a jihar Kebbi.
Ita ma buɗa ce babba da ya kamata a ce, kuma akwai dukiya na nan tsaye a an kaje ka gani abin da hankalin ya tashi. Kuma dukkan na yan Arewa.
A jamhuriyar Nijar kuma wasu 'yan kasar hudu da 'yan bindiga suka sace zuwa Najeriya sun sami 'yanci bayan biyan kuɗin fansa. To kai dai lamarin na neman jefa Fulani 'yan gudun hijira a birnin Kwanne cikin mawuyacin hali. Kasar Kamaru tare da haɗin gwiwar kasar Chadi sun shirya wani taron bita kan yadda za a inganta sha'anin sufuri. Za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba, har ma da sharhin jaridun kasar Ghana. To amma kafin duka waɗannan, sai an fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da hantsi. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Laraba ne aka soma da share fage ga Nikki Haley a yayin buɗe muhawara ta hudu da masu fatan ɗarewa kujerar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican a ƙoƙarin haskawa a fagen fafatawa da ake ganin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya mamaye. Gwamnan Florida Ron DeSantis ya zargi Haley da ja da baya sakamakon caccaka daga 'yan jarida da ɗan kasuwa Vivek Ramaswamy, inda ya ce tsohon jakadan Majalisar Ɗinkin Duniyar kuma gwamnan jihar South Carolina ta yi kusa-kusa wajen miƙa wuya yayin da take samun sabbin ƙudurori daga masu ba da gudunmawa, batun da Haley ta ce kishi ne kawai. Uku daga cikin 'yan takarar da suka hau mambari a yayin muhawara ba su ambata Donald Trump ba, wanda shi ne ɗan takara mafi farin jini da ke gaba-gaba a tsakanin 'yan takarar na jam'iyyar Republican a farkon mintoci buɗe muhawarar. 'Yan takarar dai sun fara kasancewa a jami'ar Alabama domin taro na ƙarshe da aka shirya kafin a je haɗuwar da za a yi a Iowa, inda za a gudanar da zaben fidda gwani na ɗan kakarar shugaban ƙasar a watan gobe. A jiya Laraba, ma'aikatar shari'a ƙasar Faransa wato Iran ta sanar da cewa wata kotu a birnin Tehran ta umarci gwamnatin Amurka da ta biya zanzurutun kuɗi har dala kusan biliyan 50 a matsayin fansan rai na wani babban jinar da aka kashe kusan shekaru huɗu da suka wuce. A ranar 3 ga watan Janairu shekarar 2020 ne dai tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin tashin wani jirgi mara matuƙi da ya kai hari kusa da babban filin jirgin sama da ke Baghdadza da ya halaka janar Qasem Soleimani mai shekaru 62 a duniya da wani sojan Iran mai mukamin Lieutenant Abu Mahdil Al-Muhaddis. Kwanaki kaɗan bayan kai harin ne, Iran ta kai ramuwar gayya inda ta harba makamai masu linzami a sansanonin dakarun Amurka da wasu cibiyoyin dakarun haɗin gwiwa. Babu dai wani jami'in Amurka da ya rasa ransa a hare-haren, sai dai Washington ta ce gwammai sun samu mummunar fargaba da ta taɓa ƙwaƙwalensu. Kafar yaɗa labaran ma'aikatar shari'a ta Iran ta yanar gizo mai suna Mizan ta ce wata kotu a Tehran ce ta yanke ma gwamnatin Amurka hukuncin na biyan zanzurutun kuɗi dala biliyan 49 da miliyan 700,000 a matsayin fansa sakamakon ƙarar da Iranawa sama da 300,000 suka shigar. Sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya sake sabunta kiran shi a jiya Laraba na neman a tsagaita wuta a yakin da ake a zirin Gaza domin ayyukan jin kai, inda ya yi gargaɗin cewa sha'anin doka da oda na iya wargajewa baki ɗaya da ayyukan jin kai da shi ma yake gab da yin kasawar was. Guterres ya ƙara da gargaɗin cewa a irin yanayin da ake ciki na ruwan bama ba mai baji ba gani da dakarun tsaron Isra'ila ke yi da rashin wani wurin fakewa ko muhimman ababen bukata na rayuwa, akwai yiwuwar wargajewar tsarin doka da oda baki ɗaya nan ba da jimawa ba saboda yanayin tsanani da jama'a ke ciki ga kuma matsanancin karancin taimakon jin kai. Guterres ya ƙara da cewa idan aka yi wasa ana iya kaiwa ga wani yanayi da yafi wannan ƙazanta da ka iya haɗawa da barkewar cututtuka da ƙarin ɗaiɗaita mutane da za su fantsama zuwa makwabtan ƙasashe. Ya ce halin da ake ciki yanzu ya sa da kamar wuya a iya gudanar da wani aikin jin kai na a zo a gani. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Eh, Wato nan ba da jimawa ba Hawwa za ta sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, kungiyar masu fitan kayayyaki ta Najeriya AFPRON ta yi barazanar dakatar da zirga-zirgar motocin dakon kayayyaki tare da rurrufe kasuwannin arewacin Najeriya. Muddin gwamnatin tarayya ta gaggauta buɗe tashar fitan kayayyaki ta lolo da ke kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin a bangaren jihar Kebbi ba. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoto.
A yin taro da manema labarai a Kano, shugaban kungiyar na ƙasa Alhaji Muftahu Ya'u ya jagoranta ya ce tashar iyaka ta Lolo ba ta cikin jerin tashoshin fitan kayayyaki na kan tudu da gwamnatin Najeriya ta rufe. La'akari da cewa wannan tasha ba ta haɗa kan iyaka da jamhuriyar Nijar ba, a don haka bai kamata matakin kungiyar ECOWAS ya shafe ta ba. Alhaji Aminu Dan Iya Bauran Yabo da ke zaman mataimakin shugaban kungiyar mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya ya yi ƙarin haske.
Idan dai har ana mulki na demokradiyya a ƙasa irin Najeriya, ya kamata a ce kowane yanki suna da wata kafa da aka buɗe musu don jama'a. Hada-hada kasuwanci ne ake yi. Kasuwancin nan kuma ba zai yiwu a ce sai yanki ɗaya kawai za ka iya shigowa da kaya a cikin ƙasa ba. Sai muka ga wannan ba adalci ba ne idan aka tafi a haka. Shi yasa muke kira ga gwamnati ta duba yiwuwar buɗe wannan iyakar ta Benin da Najeriya a jihar Kebbi. Ita ma boda ce babba da ya kamata a ce kuma akwai dukiya na nan tsaye. In ka je ka gani abin sai hankalinka ya tashi. Kuma duk kayan nan na 'yan arewa.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da iyakokin Najeriya da na jamhuriyar Nijar ke ci gaba da kasancewa a gargame, biyo bayan takaddamar da ke tsakanin mahukuntan sojin Nijar da kungiyar ECOWAS, al'amarin da ya durƙusa cinikayya tsakanin 'yan kasuwar arewa da na sassan Nijar.
Muna da bodoji duka wanda suka hada da jamhuriyar Nijar, an waye gari ba a ba kowa notice ba a ce komai ba, kai kin muna can cikin Nijar ba da zamu yi mu fito da su. Ga wannan tsakanin mu da Benin kuma an hana kasu shigo. Kaga sai mu ta kallon abin kamar akwai wani abu da mu. Mu muke da karancin abubuwa da barace-barace da rashin aikin yi ga mutanen nan sauna gari banza. To an kashe kasuwanci, ai kaga kusan komai ya tsaya kenan.
Ya zaka dai motocin da kun kaya fiye da 700 ne jirje a wannan tasha ta Lolo, makare da kayayyakin 'yan kasuwa, kuma wasu daga ciki na dauke ne da kayayyakin da ka iya lalacewa ko kuma lokacin amfanin su ma ya wuce. Sai dai Alhaji Babangida Lamido guda cikin 'yan kasuwa a Kano da ke sharhi akan harkokin tattalin arziki na cewa
duk gwamnatocin arewacin Najeriya sun yi buruz da harkar kasuwanci ne. Ta ƙarfin tsaya fage kasuwanci a garin nan. Ba ruwansu da harkar kasuwanci matuƙa. Ba ruwansu in dai abu ba harkar siyasa aka saka a ciki ba. Amma masana'antu da kasuwanci har ga Allah ya bamu a baya, kuma da kuɗinmu ake amfani. Lagos ba ta rayu ba in ba ciniki a Kano.
To kuma gabatan wannan kungiya ta masu fitan kayayyaki ta tinkari shugabannin arewa kan wannan batu na buɗe bodar Lolo. Alhaji Aminu Dan Iya ya ce
duk akasarinsu sun sani ba wanda abubuwa suke ɓoye a gunshi. Duk wanda ka sani ma yanzu zaman nan da muke da kai da hirar da muke akwai wanda suna da labari yanzu nan. Ai abin da ke faru a ƙasa ba abin da ɓoye. Duk akasarinsu mun zauna da su kuma mun tattauna da su kuma da
zamu
cewa za a ɗauki mataki a san yadda aka buɗe jama'a su koma zuwa ga abubuwansu na more rayuwa. A nan gaba muna tunanin in abin bai canza ba, ai za mu ba da umarni duka kasuwancin zai tsaya a ko'ina. Da motocinmu na transport da kasuwanninmu gaba ɗaya da muke shigowa da kaya duk za mu dakatar da fure. Gwamnati ma ta san mu ma muna yin wani abu a kai.
Masu nazari da sharhi kan harkokin tsaro da tattalin arziki sun daɗe suna fashin baki akan alaƙar ƙud-da-ƙud da ke tsakanin rashin sana'a ko aikin yi da harkokin tarzoma, irin su ayyukan fashin daji da makamantansu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga Hawwa da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Laraba ne shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya gana da shugabannin kasashen duniya bakwai masu karfin tattalin arzikin masana'antu ta kafar sadarwar yanar gizo, inda ya shaida masa cewa Moscow na sauraron ganin haɗin kan kasashen yammaci kafin ta ruguje a shekara mai zuwa. Waɗanda suka halarci ganawar sun haɗa da manyan ƙawayen Kyiv irin su shugaban Amurka Joe Biden da Rishi Sunak na Birtaniya, waɗanda suka ce suna nan daren don kan taimakawa Ukraine. jaddadawar shugabannin ta zo ne a daidai lokacin da ake fargabar zanzarewar tallafin kasashen yamma ga kasar ta Ukraine, ganin cewa Kyiv din bata samu wani ci gaban a zo a gani ba a fagen daga. Cikin wata sanarwa da suka fitar bayan kammala taron, shugabannin kasashen bakwai masu karfin tattalin arzikin masana'antu sun bayyana shan alwashin taimakawa ɗayauci da demokradiyyar Ukraine. Shugabannin sun bayyana jerin matakan da za su dauka akan Russia da suka hada da haramta shigowa da lu'u-lu'u da ba na masana'antu ba daga Russia daga watan Janairu na shekara mai zuwa, da kuma lu'u-lu'un Russia da ake sarrafawa a waje shi kuma daga watan Maris a wani kokari na rage ma Russia kudin shiga. Yan sanda sun sanar da samun wani mutum a mace da ya bude wuta a jiya Laraba a harabar ginin Jami'ar Nevada da ke Las Vegas, lamarin da ya yi sanadiyar kai mutane akalla uku zuwa asibiti. Dan sanda Sharif Kevin McCahill ya faɗa cikin wata sanarwa ta kafar sadarwar X wato Twitter a baya cewa a yanzu dai an tabbatar da kai mutane uku a asibiti sakamakon harin, amma babu cikakken sanin girman raunin da suka samu, sannan komai zai iya canzawa. McMahon dai bai ce wani ya rasa ransa ba a harin. Mahukunta sun sanar da bayar da ƙarin haske akan lamarin a nan gaba kaɗan.
Gaida Hawa Sharif da ta karanto wani labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Nijar hudu da wasu 'yan bindiga suka sace a kan iyaka suka tsallaka da su zuwa cikin Najeriya sun kukuta bayan biyan kudin fansa. To sai dai lamarin ya jefa Fulani 'yan Najeriya da aka baiwa mafaka a birnin Kwanni a cikin wani mawuyacin hali har suka soma barin garin, yayin da wasu 'yan Nijar suka soma barazanar afka musu. Ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Mutanen nan hudu da 'yan bindiga suka sace a iyakar birnin Kwadde ta jamhuriyar Nijar da Ilela local government ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya sun kukuta bayan an biya sefa miliyon uku kwatankwacin naira miliyon 5,340. Shin yaya aka samu aka sasanta da 'yan bindigar bayan daga can farko sun ce sai an ba su sefa miliyon 100? Wannan ita ce tambayar da ni wa wanda ya kai kuɗin da ya nemi na sa kai sunansa saboda dalilan tsaro.
Da na tashi zan tahi a su ina ce musu to wace hanya zan same ku, sai suka ce min to ina je in lela in sai layi na Najeriya. In na sai layin Najeriya ga lamba su za su bibki na bisa layi na Airtel. Na tsaya kenan sai na ji kukan mutuna bayana, ashe ma suna baya gare sun bi baya gare ni. Shi saman dutse na tsaya na kira su ni dai ba kuwa kuma kani in je ina ganin su Fulani akwai su daji da bindigogin su nake hushe su in ba su na. Na je can na tsaya saman dutse na kira su na ce musu ga nan na zo saman dutse. Suka ce to in tsaya nan ka in gangara. Ban ji kukan mutuna na ce ban ji ba. Sai an kan ji ba kadan sai na ji kukan mutuna kasan dutse suna zuwa daga can sun dauko yaran sai sun ka tsaya nan sun ka aje yaran sai suka zo kangaro da motuna suka zo wuri na suka ce min kudin ne wannan ka zo da su nace musu awo sun kai nace eh suka ce in kiran ya suka amshi kudin suka ce min to in hawo moto biyar suka zo sai na hawo moto biyu suka shiga gaba biyu ba gare mu na hawo wannan moto na tsaka mun ka tai haccan wurin yaran ko da nazo na taro yara ko ne idanun shi zuwa dami suka ce min su ne wadanga yaran ka nace musu awo su ne suka ce to ba matsala yanzu abinda za a yi kaga yaran ka kata ba su ranci a wasanin suka daga bindigogi sama suka ta halbi.
Daya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su ya ce sun shaka shi sosai, kuma ko da yaushe 'yan bindigar kan kai sabin mutanen da suka yi garkuwa da su inda suka buya.
Wallahi gaskiya mun ce babu abinci amma akwai kashi. Wallahi dan ko da aka kawo mu wallahi gaskiya cikin waya muke. Wallahi dan lokacin kwanan mu takwas wallahi ma cikin waya lokacin. Kullun cikin maci na muke wallahi babu ta sassata babu dare babu rana kuma dame na muke babu dare babu rana ko da yaushe sai da Allah ya sa mun kai to wallahi cikin mawaci hali mun kai to nan babu wani sassaci ko da yaushe cikin maci na muke ko sabu an haka wasu an ba mu kashi ko da yaushe wallahi sai da Allah ya sa mun kai to tun mu a can ma an kai sabi nan kullun cikin kai na ake kullun to babu tare a jumu amma mun ji jiki dan kashi na akai ta bamu gayin wa kuma.
Wannan lamarin na dauke mutanen Nijar a wannan iyakar ya jefa shakku a zukatan mutanen garin birnin Kwanni da suka sha alwashin dokar fansa ga Fulanin da suka tsero daga tarayyar Najeriya suka samu mafaka a garin, abinda ya sa hukumomin wannan yankin dokar matakan neman Fulanin su zakuda zuwa wani yanki a can gaba inda da dama suka bar garin na birnin Kwanni a halin yanzu. A nata bangaren Ilela local government ta hiddo sanarwa ta hana masu dokar kaya bisa shari'a kuma mota bin daji a cikin dare ko kuma da sanyin safiya.
Sanarwa a madadin kantoma Ilela Alhaji Sahabi Isa Wakili da sakataren karamar hukumar mulki Ilela Alhaji Ali Husaini Binji suna sanar da yan shari ko yan jakai cewa daga yau an kayyade musu lokutan shigowa cikin garin Ilela daga bakin karfe 6 na safe zuwa karfe 6 na marece dolin dalilin kiyaye hadura da kuma tsaro.
Yan bindigar da yana ci gaba yanzu haka da karyawa ba gaba a waɗansu garuruwa na Najeriya da ke wannan iyakar musamman a Ilela local government tare da swada tawa suna dauke mutane matafiya iyaka idan dare ya riske su yan Niger ne ko kuma yan Najeriya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai kasar Kamaru inda gwamnatin kasar tare da haɗin gwiwar kasar Chadi suka shirya wani taron bita kan inganta lamuran sufuri a kasashen biyu. Wakilinmu Muhammadu Rabi'u na dauke da karin bayani.
A matsayin shahararrun makiyaya ne gungun masu safaran manyan motocin kasar Kamaru tare da haɗin gwiwa na cibiyar harajin yankin suka samu mafita mai ma'ana ga masu jigilar kayayyaki don cika nauyin da ya rataya a wuyar na sauƙaƙa zirga-zirgan ababen hawa a yankin tsakiyar Afrika.
Les échanges ont été fructueux et très convivial.
Anan da zan iya cewa na yi farin ciki da wannan taro da shugaban yankin masu sufuri da manyan motoci ya hada a nan birnin Gaundere, wanda a sakamakon wannan taron mahalartan sun karo da sanin muhimmancin wato biyan haraji wanda kuma zai taimaka ma kasashen Afrika ta tsakiya da su samu su ci gaba.
A yayin tattaunawa an taɓa batun amincewa tsakanin kasashen. An yi kuma kira ga masu jigilar kayayyaki da su yi amfani da wannan takardan da zai taimaka wajen zirga-zirgan ababen hawa a yankin tsakiyar Afrika. Ibrahim Ayaya yana mai cewa
nous les syndicalistes nous sommes appelés à respecter
automode a cikin wannan kungiya na masu sufuri na manyan motoci muna iya bakin kokarin don fahimtar da waɗannan muhimmancin biyan haraji. Muna kuma turo su wato kusa da cibiyar biyan haraji na nan Gaundere domin su zo a fahimtar da su abin da ya zamanto ya shiga musu cikin duhu.
An kirkiri wurin lura don yaƙi da cin zarafi a kan tituna na yankin. An kuma ƙaddamar da wani yanki na sa ido kan ayyukan da ba a saba ba a kan manyan hanyoyin Afrika ta tsakiya. Darakta janar na ƙungiyar ne ya jagoranci taron.
Cet atelier sera une étape clé dans la préparation de ce projet.
Wannan taron bita da aka hada wanda kasashen biyu suka hada wato Chad da Kamaru zai taimaka matuƙa gayya wajen sauƙaƙa zirga-zirgan manyan motoci da kuma kayayyaki tsakanin kasashen biyu. Bankin Duniya kuma za ta daukinta domin ganin cewa wannan hakun ya cimma ruwa.
Puisque c'est là l'objectif du projet.
Domin tallafa ma wannan shirin shugaban tarayyar Turai Kamaru ya bada dauki na biliyon 3.8 domin gudanar da ayyukan lantarki a yankin. A cewar ƙurarre an bayyana cewa farashin sufuri a Afrika ta tsakiya ta fi ko ina tsada a duniya bisa wani bincike da aka buga a shekarar 2014 akan hanyar Dualan Jamena. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
Masu saurare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Na Kasa Ba Kasawa Ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. A wannan mako shirin ya sauka birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda masu bukata ta musamman ke fafutuka da nufin bada gudunmuwa a harkokin cigaban al'umma. dan asalin jihar Taraba mazaunin Kano bakon shirin Yarima Suleiman Ibrahim wanda Allah ya jarabce shi da makanta mai bincike ne akan tsarin zamantakewar al'umma abinda ke kara fayyace irin baiwar da Allah ya yi wa masu bukata ta musamman ga kashin farko na hirarsa da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda
na fara karantan law ma'ana bangaren shari'a nan Adamawa daga baya aka samu wasu matsaloli na zona soke karatun amma kuma daga nan na ci gaba da neman wasu hanyoyi na ilimi musamman a bangaren ilimin addini kuma da bincike domin a yanzu ina a cikin masu bukata na musamman muna daga cikin wanda suke bincike akan abin da ya shafi harkar zamantakewar dan adam da kuma harkar tsaro a Najeriya domin daga cikin binciken da nake yi ya tabbatar da cewa a harkar tsaro da ake fama da shi na iya gano matsaloli guda uku wanda ya haddasa rashin zaman lafiya a arewa so kuma nayi wani bincike wanda nayi shi a nan Niger shekara uku baya wanda na tabbatar da irin zamantakewar alakar da yake tsakanin Najeriya da Niger kuma har yanzu muna kan hanya na ci gaba da karatu insha Allah
me ya dauki hankalinka ka fara wa'annan binciken
to so dewa ni dan siyasa ne asali nayi wasu komitoci a siyasance a jihar Kano da kuma kasa gabaki daya na fuskanci cewa tsudewa mutane suna daukar masu bukata na musamman kamar mutane ne wanda kullum sai an basu na yadda cewa wasu daga cikin mutane masu bukata na musamman dole suke bukatar a taimaka musu dan basu da za su yi amma akwai wasu kuma da gangan suna sane suke bara to sai nace to bari in zama daban daga cikin wasu masu bukata na musamman wanda za dinga misali da ni so shi sai nace bari in dauki wani abin da ake tunani kawai ba wanda zai iya sai illa mai ido ko mai lafiya wannan ya sa tsohon ministan tsaro General Bashir Salihu Magashi mai ritaya lokacin da nazo na bashi wani report akan harkar da ya shafi harkar ta'addanci ya yi mamaki domin a tunaninsa ya za a yi a ce mai lalura ta gani zai yi wannan binciken kuma so dewa ni ne na fara bada shawarar na ba ma ministan yan sanda a tsohon ministan yan sanda na bashi shawarar cewa a dinga sa masu bukata na musamman a cikin harkar tsaro musamman harkar yan sanda kuma lokacin masu bukata na musamman suka min ca suka ce ya za a ce mai lalura gani zai yi harkar tsaro ya za a ce mai bukata na musamman zai yi harkar tsaro amma ina son ga miki wannan abin ya sa mun yi riba har yanzu ake alfahari da wannan abin amma idan ba mutum bane wanda yake bincike ba zai san irin wannan gudunmawar da muka bayar ba
to menene ribar
yawa ribar shine yanzu mutane sun gane cewa mai bukata ne musamman in aka bashi dama zai iya yin komai don ciyar da kasa gaba riba na biyu shine mutane sun yarda cewa shi mai bukata na musamman ba illa in ka ganshi akan titi ko da yana bara idan ka jashi a jikinka zai iya bada gudunmawa fiye da yadda ake tunani riba shine an yarda cewa makarantun da masu bukata na musamman suke yi suna makaranta ne suna so su samu ilimi ne zan su amfana da kasa da su musu karan kansu so akwai riba da dama kuma a tasu yan ta'addan sun yarda cewa yanzu ba za su dinga mun wayar da kan masu bukata na musamman saboda kas dinga amfani da masu bukata na musamman kada dinga amfani da su gurin haddasa ta'addanci a baya an kama wani mai lalurar kafa a jihar Katsina da zaman cewa yana informa yana bada labarai ga yan ta'adda so lokacin muna daga cikin waɗanda muka kokari muka ga ma gwamnati wannan mai lalurar dan uwanmu ne mai bukata na musamman amma lalura ce iri daya amma kuma halayya da kuma sanin ya kamata ba iri daya bane shi yasa muka ce aje a bincika kwakwalwa sau takila yana da matsalar kwakwalwa sannan ana amfani da masu bukata na musamman guri kamar shigar da kayan maye kwaya a nan muka roƙi gwamnati ta bamu dama don mu dinga wayar da kan mutane masu bukata na musamman kasancewarsu suna da wata lalura kar a amfani da su domin cutar da ƙasa da 'yan ƙasa kuma wannan ya amfane mu kuma muna ganin amfanin haka
to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa A madadin Yarima Suleiman Ibrahim da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Madalla yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar Ghana.
Da jaridar Ghana Times za mu so mu sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shi ne majalisar dokoki ta yi kira ga gwamnati da ta sake nazari ko duba na ranar zuwan 'yan makaranta na manyan makarantun sakandare. Jaridar ta ce majalisar dokoki a ranar Juma'a ta yi kira ga ma'aikatar da ke kula da ilimi da ta sake nazarin ranar da ta sa na waɗanda su shiga ajin farko na shekarar nan na manyan makarantun sakandare na shekara ta 2024. Majalisar ta nuna cewar yin haka zai baiwa masu karantarwa iyayen yara da ɗalibai kansu daman shiryawa lokacin karatu. Majalisar ta yi kira tana mai himmanta ministan ilimi da ya sake dubi ga wannan mataki na ma'aikatar ilimi da kuma hukumomin da suka hada da malaman koyarwa da waɗanda ba koyarwa ba, kiran da aka yi musu tare da ɗalibai su koma bakin aiki a ranar Juma'a 4 ga watan Disamban shekara ta 2023. Gwamnatin Akufo-Addo ta gina wuraren wasanni wato AstroTurf guda 150 fadin kasar. Bamiyane ke fadan haka kuma jaridar Daily Graphic ta ruwaito. Jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia a wurin kaddamar da wato kwanaki 100 zuwa ga wasannin Afirka na karo na 13 na shekara ta 2023 a nan Accra a ranar Laraba 29 ga watan Nuwamban shekara 2023 ya jaddada aniyar gwamnati na samar da muhimman wuraren ci gaban wasanni, yayin da yake bayyana muhimmancin zuba jari a nan gida da kuma wato matsayin unguwanni. Bawumia ya bayyana zuba jarin da gwamnati ta yi wurin samar da wuraren wasanni musamman gina AstroTurfs guda 153 fadin kasar. Ita kuma jaridar Herald wannan labarin ta ruwaito. Kungiyar 'yan kasuwa na kasar Ghana da kungiyar ɗaliban kasar Ghana gabaki ɗaya sun yi amanna da wato tsarin tattalin arziki na sa'o'i 24 na tsohon shugaba John Mahama. Jaridar da Herald ita ce ta ruwaito wannan labarin, kuma ta nuna cewar kungiyar nan ta 'yan kasuwa da kungiyoyi na ainihin ɗalibai NUCS a takaice sun nuna amincewarsu da goyon bayan tsarin wato tattalin arzikin nan na sa'o'i 24 da tsohon shugaba John Dramani Mahama ya bayar da shawarar gabatarwa karkashin mulkin National Democratic Congress NDC. Wannan tsarin tun farko dai wato yana a shimfiɗe a cikin kundin tsarin mulkin jam'iyyar NDC na shekara 2020 wadda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar tsohon shugaban kasa Mahama yake gabatarwa yanzu da ya soma rangadin sana gina kasar Ghana. Wannan rangadi dai an fara ne da kungiyar 'yan kasuwa a nan Accra a ranar Talata 7 ga watan Nuwamban shekara 2023. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Radwanallah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A jiya Laraba ne aka soma da share fage gani ke Haley a yayin bude muhawara ta hudu na masu fatan darewa kujerar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican a kokarin haskawa a fagen fafatawa da ake ganin tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai mamaye. Gwamnan Florida Ron DeSantis ya zargi Haley da ja da baya sakamakon caccaka daga 'yan jarida da dan kasuwa Vivek Ramaswamy, inda ya ce tsohon jakadar Majalisar Dinkin Duniya kuma gwamnan jihar South Carolina ta yi kusa-kusa wajen mi ƙauya a inda take samun sabbin ƙudurori daga masu ba da gudunmawa, batun da halin ta ce kishi ne kawai. A jiya Laraba, ma'aikatar shari'a ƙasar Faransa wato Iran ta sanar da cewa wata kotu a birnin Tehran ta umarci gwamnatin Amurka da ta biya zanzurutun kuɗi har kusan dala biliyan 50 a matsayin fansar ran wani babban janar da aka kashe kusan shekaru huɗu da suka wuce. A ranar 3 ga watan Janairun shekarar 2020 ne dai tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin tashin wani jirgi mara matuƙi da ya kai hari kusa da babban filin jirgin sama da ke Bagadaza.
To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai can an jima da ƙarfe 4 na yamma a agogon Najeriya, za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.